za ku ji cewar yayin da ulama'u magada annabawa ke kira da a zauna lafiya har ma da nisantar kaba'ira komai kankantar ta bayanai sun gano yadda ake kashe tuhumar aikata fyaɗe a 2015 an baiwa hammata iska tsakanin jami'an karota da ƴan adaidaita sahu bisa koken ƴan sahun cewar suna shan matsa a hannun ƴan karotan da ko ta wani hali sai mai ya fita har wa yau a cikin shirin za ku ji yadda wata matashiya ta tsinci talatar ta a Laraba bayan guzurin makaman da ta yi bayan tayo guzurin makamai a cikin kayan laifi a dakacin Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka Abubakar Haruna Galadanci ne yake muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar kira tsumagiyar kan hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba da a lokuta da dama mukan yi tsayuwar gwamin jakin da ganin cewa duk wanda ya koka sai ya shaki iskar yanci Mai sauraro za mu faro shirin ne yau da dan wani tsokaci akan wasu al'amura da idanuwanmu suka gane mana wato dai ire-iren abubuwan nan da ake faɗa cewar wasu autan fuka-fukai har wa yau da idan ka kira su da ƴaƴan kuka babu laifi suka yi tsayuwar daka da har sai da suka ga sun kashe wani korafi da barazana wannan dai ya samo asali ne bayan da iyayen wata yarinya anguwar Dakata a nan Kano suka yi zargin yadda wani mutum mai sayar da lemo ya ci zarafin yarsu bayanai dai sun bayyana cewa tun bayan faruwar lamarin An yi ta kai komo gami da gwaggwamin numfashi a tsakanin iyayen yarinyar da kuma su bangaren wanda ake zargin mu ma dai kamar yadda aka ce zargi ne kana daga bisani da aka je caji obus kuwa babu irin kamun kafar da ba ai ba da kokarin gina alakar rana tsaka DPO da ya dage cewar ba fa zai kashe mushe a obus ba karshe mushe ya dame shi da wari hakan dai a karshe yi tattara gami da mika su ga na gaba domin dai dama haka tsari yace ka jafa ƴan sanda na Allah masu kokarin nisantar abinda ba shike nan ba domin kuwa ko babu komai wake daya a lokuta da dama shi kan bata gari ire-iren abinda kuma na tabbata DPO ya guda kenan to sai dai abin damuwar da takaicin shine kamar fa yadda na gaya maka mai sauraro majiyoyi mabambanta tun a waccan unguwa sun sheda mana cewa tun bayan faruwar lamarin da ita mahaifiyar waccan yarinya ta kwarmatawa ƴan uwa abin da ya faru da ƴar tata har ma da nuna wani mai lemo da cewar shine yayi bankadar da yayi abin da yayi da zuwa yanzu fa maganar nan da nake maka mai sauraro kamar yadda mahaifiyar yarinyar ta sheda da bakinta kusa kurai da mahadan yarinyar babu abin da yake mata banda ciwo to ashe dai tun bayan wancan tsayuwa da shi DPO yayi na ganin cewa ba zai iya kashe kes ba dole dai ya mika ga na gaba ashe dai waɗancan mutane dake neman sun kashe wannan lamari ko ta halin kaka la'akari da gatan da wanda ake zargin yake da shi ba su hakura ba haka suka sake bibiya wanda kuma kamar fa yadda na sheda maka mai sauraro wasu ƴan uwa na kusa ga ita wannan yarinya sun sheda mana cewa ya muka iya domin kuwa idan ma dai mun ce ba mu hakuran ba haka zamu ta wahala To sai dai abin tambayan shine mai sauraro gaban fa inda aka je haka aka yi ta shiga da fita karshe maganar ma dai ta kare da cewa da taimakon wani mutum da abin mamaki da takaici liman ne fa unguwa yazo da banbaki da cewa wai ai a hakura a ga dan abin da za a bawo mahaifiyar yarinyar shikenan magana ta wuce to amma fa abin tambayan shine na tabbata duk irin wannan tunani manya na gaba da masana shari'a da doka tuni suka yi irin haka ina hikimar kashe irin wannan laifi da ake tuhuma duk ko da cewa likita fa ba da takardar gwaji da aka yi wa waccan yarinya da kuma bayanan da likita yayi abin akwai daga hankali Indai takaice maka magana mai sauraro a ƙarshe da taimakon shi wancan liman haka aka kashe wannan magana tare da bada naira 1015 a haka dai magana ta wuce to sai dai mai sauraro ka san fa a lokuta da dama ba ma iya gani mi shiru haka muka dan matsa gami da basaja da tambayar shi liman cewa me ya faru ne ya kuma yi mana bayanai filla-filla har ma dai a ƙarshe yake cewar bari in yi gaggawar tarar da ita mahaifiyar yarinyar domin dai na dan samu ko 2000 da zan zuba mai a babur dina in koma gida Allah ya kyauta. Fatan mu dai a irin wannan gaba al'ummomi da jagororin jama'a za su dinga sanya tsoron Allah a zuci domin kuwa dai na tabbata ba fata ake ba da dai ɗiyar liman hakan ta faru da ita da na tabbata ba zai iya karɓar waccan 15,000 a hakura a bar magana ba. Kuma abin tambayan shine daga bisani idan wata lalura ta lafiya ta ƙara tasowa wannan yarinya domin kuwa har aka baro wancan waje waccan yarinya korafin da take yi fa kwankwasanta na yi mata ciwo. Domin kuwa matukar fa aka tafi irin haka komai fadin gona akwai kunyar ƙarshe Yanzu kuwa bari mu je ga yadda rahotanni ke bayyana yadda aka baiwa Hammata iska har ma dai da gwada kwanji tsakanin jami'an Karota da ƴan Adere ta Sahu a kofar Nasarawa da kenan Kano. Ganau dai sun shaida cewa lamarin ya faru ne bayan da wasu ƴan Adere ta Sahu ke zargin cewa duk da canjin sabuwar gwamnati da aka samu a jihar Kano, to amma dai da alama tsohon jinin ƴan Karota bai sake su ba, kuma da dukkan alamu cibiyar ƴan Karota ta kofar Nasarawa basu gamsu cewa an samu canjin sabuwar gwamnati ba. A cewar ƴan Adere ta Sahun kai tsaye da ka fada hannunsu magana ce ta tara, kuma daga naira 5,000 abin da ya sama kadai ake magana. Ga barazana iri-iri baya ga muggan makaman da ke hannunsu, wanda a lokuta da dama idan ka gansu tamkar masu niyyar tafiya farauta, samfurin gora, wukake da dai sauransu. Wakilin mu Ibrahim Bako Dan Batta yana da ci gaban labarin.
Ɗan jarida ne kuma to wannan gurin sai gaban nan.
Wannan rikici dai ya kaure tsakanin jami'an hukumar Karota da matuƙa baburan Adele da Sahu a nan Kano, da har ta kai ga jami'an Karota da ɗaukar manyan yawan gurori tare da afkawa mutane da duka irin na kan mai uwa da wabe.
Mu aiki muke kuma mai kai to wannan gurin sai gaban nan. Come on fraud.
Tunda fara da jami'an Karotar sun kamo matuƙa baburan Adele da Sahu bisa zarginsu da kare ka'idojin tuki, wanda masu baburan suka ce su fa san babu wani laifi da suka aikata, domin kuwa an kama su ne babu laifin tsaye ballantana na zauni. Har ta kai ga fusata masu baburan Adele da Sahun tare da yo zuga guda suka durfafi ofishin na ƴan Karotar da ke kasan gadar kofar Nasarawa, baya ga tare hanya da nufin babu wanda zai wuce sai ƴan Karotar sun sakar musu ababen hawansu. Muka yi ka tubus da jami'an na Karota da waɗannan gurori sun yi kan al'umma, har ta kai ga mu ma manema labarai ba mu tsira ba, kamar yadda wani jami'i in hukumar yayin yunkurin mamaki mu da wannan gora.
Ɗan jarida ne kuma to wannan gurin sai gaban nan. Mu aiki muke kuma mai kai wannan fa. Ɗan jarida ne kuma to wannan gurin sai gaban nan. Come on fraud.
To sai dai duk da wannan barazana da muka samu daga jami'an Karota ba mu yi kasa a gwiwa ba, domin ko mun samu sai razantawa da wasu matuƙa baburan Adele da Sahun wanda wannan rikici ya ritsa da su.
Mu dai an kama mu a nan gidan Karota na Obasanjo Road by Bridge. To muna tsaye dai haka muna tattaunawa da su, har ma su rubuta mun tara kuma da sauran ƴan uwana masu Adele Sahu su ma wasu da an rubuta musu tara, muna neman alfarma a wajen su. To wallahi iko na Allah muna ciki kawai he muka ga ƴan uwan mu masu Adele Sahu daga bakin kofar gidan Karota din. Sun taru lokaci ɗaya sun fi mutum 100 a gurin. To su kuma ƴan Karotan daga nan sai shugabansu ya ba su dama su cire inifan ɗinsu gaba ɗaya. To da suka cire inifan suka shiga ofis suka cire inifan ɗinsu sai suka fito, sai suka ɗebo makamai su ma da suka ɗebo makamai. ƴan Adele Sahu kawai suka shiga cikin gidan Karota ɗin da makamai baki ɗaya.
Gadar dangi na tsaya. Kawai na tsaya a gadar dangi sun tare ni, ina zuwa an shigar da ni ciki, an samu kawai kai tsaye tara 10,000. Wa'inda aka tara an faffasawa wasu gilas ne.
Waye fasa musu gilas ɗin?
ƴan Karota sun fasa wani gilas, an jijjiwa mutane da yawa rauni a wajen nan sosai.
Shi ƙoƙarin guduwa ya suka fasa masa gilas koya?
Ina, bai tsaya ba ne ba, suka fasa mai gilas. ‘Yan uwansa suka faffaka suka ce lallai sai an ƙwatan mai ‘yanci. Garin neman ƙwatan mai ‘yanci ɗin nan wasu abokanansa sun zo wajen, su kuma ‘yan Karota suka sa duka a wajen.
Daga bisani mun tuntuɓi mai magana da yawun hukumar ta Karota na Bulisi Abubakar Kofar Na'isa domin jin ko sun samu labarin wannan ta'asa kuma wani mataki suke shirin ɗauka. Ga dai yadda muka zanta da shi.
Idan jami'anmu ne na Karota suka haifar da wannan abu, to tabbas doka za ta yi aiki a kansu, za a hukunta su, kuma za mu fito mu bayyana wa duniya irin hukuncin da muka yi. Idan kuma shi matuƙin babur ɗin Adele da Sahun nan shi ne ya aikata abin da bai dace ba, to shi ma za mu gurfanar da shi a gaban kotu, kuma za mu tabbata an yi adalci.
Mai sauraro, in dai baka shafa ba ko a kwanakin baya gwamnatin Kano ta bayyana wata doka da ta haramta wa duk wani ɗan Karota amfani da gora ko wata sanda a yayin da yake gabatar da aiki. To amma iya cewa har kawo wannan lokaci wannan doka bata fara aiki ba.
To sai dai ga mutane irin su Comrade Bello Basi Fage ya bayyana cewa gabar da ƴan Karotar ke amfani da ita wajen yi wa masu ababen hawa musamman ma dai ƴan Sahun tara gaba ce haramtacciya wadda kotu ma tuni ta haramta, tare kuma da tsinewa wanda dukka ya karɓi kuɗin ƴan Adele ta Sahu.
To a gaskiya ga ladanci ba wai ita hukumar Karota ba kawai, babu wata hukuma a Najeriya da doka ta ba ta damar ta karɓi kuɗi a hannun mutum da sunan tara, musamman ita hukumar Karota. In zan iya tunawa akwai hukuncen kotuna da dama tsakanin babbar kotun tarayya da ta jiha wacce ta haramta wa hukumar Karota cin taron mutane. In zan iya tunawa akwai dokar su sashi na 17 ƙaramin sashi na 3 shine ya ba su damar in mutum ya aikata laifi, in dai mutum ya so ya biya su kuɗi a mazaunin yan tara. To wannan sashen tuni ya haramta. Akwai alƙalai da dama da suka haramta wannan sashen. Ɗaya daga ciki in zan iya tunawa, akwai shari'a da ake tsakanin wani ana ce masa Mubarak Nuhu da ita hukumar Karuta a gaban babban kotun tarayya, wanda mai shari'a Fati Riman ya karanto wannan sashi na 17 ƙaramin sashi na 3 yace ya ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya. Saboda haka ya haramta wannan sashin, yayi da clearing din shi null and void. Sannan kuma ya bada order a order sa ta 3 ya nuna cewa da ita hukumar Karuta da kuma MD na Karuta a doka ba su da power na su ci taron mutum ta kowace irin fuska. Saboda haka wannan abu ne a bayyane, su kansu sun sani manyan gidan, da kuma na tabbata cewa akwai legal adviser a cikin gidan, shi kansa ya san haramun ne a karbi tara. To ina ganin cewa kamata yayi tunda sun nuna cewa za a yi abu tsakani da Allah, musamman shi MD ya nuna cewa aiki ya zo yi tsakanin sa da Allah ba tare da tauye haƙƙin mutane ba kamar yadda aka yi a baya. To kamata yayi a ce an kaucewa irin waɗannan abubuwa, tunda dai an san saki babu kaidi haramun ne.
Mu kuma leƙa kotun magistrate mai lamba 52 da ke zamanta a Norman's Land, kotun mai shari'a Aminu Gabari, a inda kotun ta aike da wasu matasa su 3 da suka haɗar da Jamila Salisu, yar shekaru 20 a duniya, da ta zo daga ƙaramar hukumar Wukarin jihar Taraba, sai kuma Ahmad Rufa'i da kuma Dayyaba Alaramma, duka dai daga can jihar ta Taraba, gidan ajiya da gyaran hali, kafin zuwa ran 5 ga wata idan Allah ya kai mu. Matashiya Jamila Salisu dai ana tuhumar ta ne, jami'an hukumar tsaro na farin kaya ne dai suka cafke ta a tashar Na'ibawa da ke nan Kano, bayan da ta sauka niki-niki da jaka irin ta amare, ko kuma mai sauraro in ce maka ta kai kayan lefe. To amma dai mai sauraro ka san da yake an ce mara gaskiya ko a ruwa sai ya jibi. Fara bincike yake da wuya, sai ga manya-manyan bindigogi an fara fito da su daga jakar wannan yarinya da ta zo daga Wukarin jihar ta Taraba. Bindigogi fa mai sauraro sababbi kalkal, waɗanda kuma ƙwararru ke cewa waɗannan bindigogi jami'an mu ma fa nan sai ka lissafa guda 500 ba mai irin ta guda ɗaya. Duk da yake dai ta bayyana cewa an mata sautu ne daga can Wukarin zuwa nan Kano, ta samu wani mutum ta bashi wai shi goska, kafin daga bisani kuma ta zarce jihar Zamfara. Kazalika mutum na biyu shi ma an kama shi ne da buhun doya, amma shi ma bayan da bincike ya nisa sai aka gano albarusai turmus, lamarin da shi ma fanan take ya fara gumi. Kazalika mutum na uku shi ma Dayyabu, shi ma hakan take, bayan da aka kama jakar da ya zo da ita dauke da albarusai sabbi kalkal, shi ma dai daga can jihar ta Taraba. To sai dai wani abin mamakin fa mai sauraro, waɗannan mutum uku an kama su ne a mabambantan lokuta, amma fa dukkaninsu sunan mutum ɗaya suke ambata, shi wancan gwaska, da cewar su fa ƴan aike ne, wato dai abinda a turance akan ce delivery, da aka ce siya da zango a nan Kano, kafin daga bisani kuma su shirya su wuce can jihar Zamfara. Babban fatan dai har kullum Ubangiji ya shiga tsakanin nagari da mugu. Da hakan ne kuma muke karkare shirin na wannan lokaci, musamman ma waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, kamar yadda kuka ji Khadija Ahmad Ismail daga nan sashen al'amuran yau da kullum da siyasa na Premier Radio, sai kuma shugaban shirin Kabir Garba Haruna Sheka, Abubakar Haruna Galadanci, da na shirye shirin kuma na gabatar, nake mana fatan saduwar alkhairi.